بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren daya ga watan jumadan ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1436 daidai da 19 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 47 daga cikin jeren girka cikin karatun littafin hikmatu min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mushi alkhairi wannan littafi ne dake kokarin tantance bayanai da rage tsaba daga tsakuwa dangane da al'amarin da ya shafi rigingimu da rashin fahimta da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun bayan rasuwar manzon Allah alaihi salatu wa salam har zuwa shekara ta 63 bayan hijira, shekarar da aka sayyidina Husain dan Ali Allah ya kara musu yadda. Rigingimun da su waɗannan sahabbai sun fita daga cikin rigingimun ba tare da sun kafirta juna ko sun fitinu da aibata junansu ba, amma wannan rigingimu sun raba kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda yanzu su ne ake cewa musulmi. Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya. Idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba, muna magana a cikin inda malam yake tattauna mana dangane da sababin sabanin da sahabbai suka samu dangane da al'amarin da shafi sayyidina Ali da Muawiya dan Abu Sufyan da kuma ɗayan ɓangaren su ainihin Talhatu da Aisha da ainihin wato Az-Zubair dan Awam. Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗaya. Mun ji inda ya bayyana mana cewa sabanin ya faru ne dangane da wato bambancin aulawiya, kowa ne yake ganin ya kamata a fara yi. Yayin da sayyidina Ali yake ganin cewa tsayar da gwamnati ta tsaya da kafarta sannan sai a yi magana ko a ɗauko bayani dangane da hukunta waɗanda suka yi sayyidina Uthman kisan gilla, su kuma su Aisha da su Muawiya suna ganin a'a a fara hukunta waɗannan da suka yi kisan gillan nan kafin a kawo maganar tsaye da gwamnati. Wannan shine asalin sababin rikicin. Daga nan suka rabu gida uku, wasu suka goyi bayan sayyidina Ali, wasu suka goyi bayan sayyidina Aisha da wanda ke tare da ita, kashi na uku kuma Sablai dan Umar da makamancinsu su kuma suka guje wannan fitina ga baki daya. Sannan mun ji kasancewar waɗannan sahabbai su Aisha da su Zubairu da Talha da Muawiya duk da wannan rigima da ta faru tsakankanin su sayyidina Ali, amma sun kasance suna mushi kallon alkhairi, sun mushi mubaya in banda Muawiya, kuma sun tamma mutane nasiha akan cewa mushi biyayya. Wannan fitina dai ta faru ne sakamakon wannan sabanin fahimta. Daga nan sai malam yake cewa walamma kharaja ha'ula'i sahabatu ila ma'rikati al-jamal laqiyahum al-ahnaf fa qala lahu, lokacin da waɗannan sahabbai suka fita zuwa wurin yakin Jamal, sai wannan ɗaya daga cikin almajiran sayyidina Ali ya gamu da su mai suna al-ahnaf kenan, fa qala lahum, yace musu wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minina wa la uqatilu rajulan amartumuni bi bai'ati, yace musu na rantse muku da Allah ni dai bazan yake ku ba alhalin a cikin ku akwai Aisha uwar mu'minai, sannan kuma bazan yaki wanda ku ne kuka ce mushi mubaya ba. Idan za mu tuna Ahnaf dan Qais sahabi ne, kuma ya tambayi waɗannan mutane su Aisha cewa me ya kamata yayi a lokacin wannan fitina, suka ce masa alayka bi Ali bai'u, ka bi sayyidina Ali ka mushi mubaya. Bayan ya mutu na Ali mubaya, sai kuma ya ga su kuma suna jayayya da sayyidina Ali akan wannan al'amari, da haka ya ce musu ni dai ba zan yaƙe ku ba domin ga uwar mu'mini a cikinku, sannan kuma zan goyi bayan ku in yaƙi sayyidina Ali ba wanda ku ne kuka ce mushi mubaya. Ina fata mun gane wannan. Wannan magana cikin Fathul Bari a cikin mujallal na 13 shafi na 38, sannan kuma al-Imam Tabari ya ambace ta a cikin at-tarikh dinsa. Wa qad marra bina qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, malai yace sannan ya gabata mun karanta maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da fara su sayyidina Ali yace da shi, ya Ali innahu sayakunu bainaka wa baina Aisha ta amru farfuq biha, manzon Allah yace sayyidina Ali ya kai Ali tsakaninka da Aisha za a samu wani rashin fahimtar juna, to kai ka bi ta sannu ka tausaya mata ka rangwanta mata. قال علي سي علي يتي فانا اشقاهم يا رسول الله yanzu na ya manzo Allah ne na fi kowa kasancewa mun na matsiyaci kenan a cikin jama'arka ni ne zan yi fada da matarka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce la san ba haka bane walakin idza kana zalika amma idan al'amarin ya faru fardudha ila ma'amaliha kai kokari ka maita inda ta zama cikin aminci ba wai haka yana nufin ka fi kowa rashin arziki bane a cikin jama'ata a'a wata jarabawa ce da Allah zai jarabci ka da ita wannan hadisi Ahmad ya fitar da shi a cikin mujallad na 6 na Musnad cikin shafi na 393 wa qala al-hafiz fi al-fath ibn hajar ya fada a cikin fathul bari mujallad na 13 shafi na 60 yace sanaduhu hasan hadisi da isnad shi yake kyakkyawa موقف أهل السنة من عبد الرحمن ابن ملجم وقتلة عثمان وقاتل الزبير وقتلة الحسين وأمثاله منين مثلا أهل السنة دنغني دا عبد الرحمن بن ملجم ونكش سيدنا علي دوانا نتكش سيدنا عثمان وقاتل الزبير دوانا نكش الزبير عن أوام وقتلة الحسين دوكمون نتكش سيدنا حسيني wa amsalihi da ire-iren waɗannan da suka kashe manyan mutane suka yi ta'addanci ma rayuwar manyan bayin Allah menene matsayin ahlus sunna dangane da su qala al-imam az-zahabi imam az-zahabi ya fada yace ibn miljam indana mimman narju lahunna wannan da yake cewa ibn miljam abdurrahman mu a wajen ahlus sunna fatan mu shi Allah ya sa shi a wuta wa najawizu anna Allah yatajawazu an amma kuma mun san cewa zai yi Allah ya gafarta mushi abin ne da Allah in ya ga dama sai gafarta mushi wa hukmuhu huwa hukmu qatil Uthman kuma irin hukuncin shi cewa yayi mummunan aiki ina ma da Allah ya mushi azaba wannan mummunan aikin da yayi amma babu ruwan Allah in Allah ya ga dama zai iya gafarta mushi ma'ana muna jin haushin abin da yayi kuma muna fata Allah ya kama shi da laifin shi amma ba mu yi Allah shi shigi ba mun san Allah ne gafara ne mai rahama wa rahmati wasi'at kull shay abari utibu usim zaman asha'u wa rahmati wasi'at kull shay Allah ya ce rahama shi ta gane komai da haka mun Allah shi shigi ba idan Allah ya ga dama ya gafarta mushi al'amari yana ga Allah mahaliccin mu da waɗannan bayi amma dai muna jin haushin abin da suka yi na kashe bayin Allah na kwarai wa qatil zubair haka ne wanda ya kashe sayyidina zubair dan awwam وقاتل الطلحة حكا واني كش الطلحة وقاتل سعيد بن جبير حكا واني كش سعيد بن جبير حجازي كنا وقاتل عمار حكا مكش عمار شيني أبو غادية من كرن سعبا يقول وقاتل خارجة دواني كش خارجة وقاتل الحسين دواني كش سعيد ناوسين فكل هؤلاء نبرق منهم إمام الزهبي يتشي ودن ننذك منا ينبرم برندسو بمتانا مبني ونبغضهم في الله كما نجن حوشين saboda addinin Allah wana kilu umurahum ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma muna barin al'amarin su zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki kaji magana ta malami muhaqqiqi wanda yake yana bin manhaji na ainihin salafiyya ta annabi da sahabbai ke babu wuce iyaka babu gazawa tsakatsaki muna jin haushin aikin da suka yi dan mugun aiki ne ta'addanci akan jinin musulmai ba musulmai ga magari ba sahabbai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da shi wazirai jinin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman farko a cikin al'umma duk da haka suka kashe shi to babu shakka wannan mugun aiki ne wanda dai wannan aikin wajibi ne a ji haushi shi akan wannan aiki a ji takaicin da yayi Allah wadai da shi amma kuma al'amarin shi na ga Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la idan Allah ya ga dama ya mushi azaba idan Allah ya ga dama ya ainihin gafarta mushi duka wannan al'amari ne na Allah Allah kuma ya isa ya haka din sai shike da wuta shike da aljanna shike da halitta shike da gafara shike da rahama shike da azaba yana daga cikin shishigi abinda mutane suke yi zakewa game da al'amarin lahira rarraba mutane zuwa ga ƴan wuta da ƴan aljanna wanda kake so kace dan aljanna ne wanda kake jin haushi kace dan wuta ne ba tare da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan shishigi ne da girin gishi da zakewa game da al'amarin Allah wanda kuma yake haka ya ba hankali domin hadisi sun zo da suke nuna hadarin haka din daga ciki akwai riwayar al-Imam Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa wasu mutane a cikin banu Isra'ila salihan bayi mutanen kirki suna fira sai suka ambaci wani wanda ya mutu a zamanin su a matsayin mutumin da ya shahara ba mutumin kwarai bane sai wani yace wallahi wane Allah ba zai gafarta mishi ba Allah na jin haka sai nan da nan Allah ya wahayi yace wane ne yake mun shishigi a cikin al'amarina to na gafarta mishi kai kuma na bata aikinka da haka jama'a babu shishigi game da al'amarin Allah idan mutum ya mutuwa mai kyau a mai fatan alkhairi amma ba a amince daga Allah zai iya azabtar da shi ba idan mutum ya mummunan mutuwa a tsawata mishi azaba Allah amma ba a cire raham rai daga rahamar Allah ba wannan shine manhajin ahlus sunna wannan shine aqidar musulmin kwarai wanda duk ba haka bane aqidar shi game da lahira da sakamako babu shakka ya zani ko ya zama mai gazawa ko ya zama mai wuce makaidar Allah shi da mu da haka malam ya kirta ambato anan da ya dauko magana daga wannan babban malami muhaddisi ka ji magana ta gaskiya duk wannan suke wannan ta'addancin yake nabra'u minhum ba mu ba su ba ma san saboda wannan mugun aiki wani bugidohun fillahi muna jin haushin su kuma jin haushin a matsayin ibada ce ba wai dan mu suka ware shi ba sun wa Allah ya yi amma wa nakilu umurahum ila Allah muna barin al'amarin su zuwa ga Allah Allah shi sai da zai dace ayna al-haqqu fi ma waqa'a bayna as-sahaba malam bai gushe ba yace ina ne gaskiya take dangane da al'amarin nan da ya faru tsakanin sahabbai waye ne gaskiya قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عمار من ذا الله يفدا game da sayyidina Ammar dan yasir Allah ya kara musu yadda yace taqtuluhu al-fi'atul baghiya in ta waye ne zaka kashe Ammar mun karanta wannan a baya a cikin magana akan waqa'atul siffin wa qala an al-khawarij sanan man ذا الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yafada game da khawarij yace yakhrujuna ala hin ikhtilafin bayna al-muslimina za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke sabani kenan duka kungiyoyin guda biyu su Aliyu da su Muawiya duka musulmai ne sai kuma ga khawarij suka bayyana daidai lokacin da musulmai suka yi sabani sai annabi ya ce taqtuluhu aw la ta'ifatan bil haqq daga cikin kungiyoyin musulmin guda biyu waɗanda suka fi kusa da gaskiya su ne za su kashe khawarij manzo Allah kenan sarkin jawabi ko ukiyar jawalu al-kalim wannan daga cikin alamun nubuwa yace za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke sabani sun rabu gida biyu sannan su ayi rasu yaki waɗannan khawarijan annabi yace awrat ta'ifatan bil haqq wanda suka fi cancanta a cikin suke da gaskiya ku ji magana ba suke da gaskiya gaba ɗaya ba amma sun fodan san gaskiya sannan kuma yace dukan su musulmai to me yana da kalaka kana tsino musulmai wanda manzon Allah da ya kawo musulunci ya ce su musulmai kai kuma kana nan a ƙarshen duniya ko ta da baki baka iya da kyau baka ce baka yi da ba musulmai kaga wannan yana dauko kashi dan take ne wannan ko waye wannan magana Allah shi da shi malai yake fal hadithani wannan hadisi duka yake tafrijin sa baya in kun tuna malai yake fal hadithani sarihan fi anna al haqqa kana aqraba ila ali radiyallahu anhu kaga wannan hadisin guda biyu suna nuna karara cewa gaskiya ta fi kusa da sayyidina ali can an ce wanda za su kashe amma an tawai sannan wanda za su kashe khawarija mafiya kusa da gaskiya sai zama amma a cikin kungiyar ali aka kashe shi kungiyar da ba ta an tawayen ba kenan sannan kuma wannan kungiyar ita ta kashe khawarija ma'ana kungiyar ta fi kusa da gaskiya kenan wa fi riwayatin aqrabu ta'ifatin ila al-haqq aw ta riwaya annabi yace mafi kusa da gaskiya daga cikin ainihin wato kungiyoyin guda biyu sai kaga sharri ne in shi'a suke wa musulmai da suke ce mana nasu ba yanzu wannan in sun ji za su ji dadi cewa ai mun goyi mana sayyidina za mu masu goyon bayan shi amma wa masu ce makadi da rawani irin ku ba kuma saboda lazimin goyon bayan gaskiya sai mun tsine wanda ya kuskure ba inda muka shawo wanda kuke Allah ya shirya da mu فالحديثان ينصان على ان عليا كان اقرب للحق من مخالفيه في الزمن وان حديثه guda biyu suna nuna cewa سيدنا علي yafi kusa da gaskiya fiye da wanda suka saba mishi a yakin zaman wa kadalika fi sittin haka na a 60 walakin lam yusim alhaq kullu sai dai bai dace da gaskiya 100% ba لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سورة من الله شوي الأقرب إلى الحق ما في كسر جسكيا لكما الأولى بالحق وندي بك مات أتي شيكي لجسكيا لا أنه على الحق كله من الله بشينا كن جسكيا قبالي با وليس هذا طعنا على علي رضي الله عنه ونكوا سكا بشي جسيد نال ولكن لبيان أن الذين امتلأوا عن المشاركة في الفتنة هم الذين كانوا على الحق كله wannan bayani ne akan cewa tsayar kungiyar ta uku waɗanda suka shiga wannan rikicin su ne suke kan gaskiya 100% kamar da muka fara kan aba kun kuna mun yi wannan magana ba inda aka magana Imam Tabari yana cewa fitna dike da gaskiya muka ce amma wannan ba shi takiki ba wanda suka shiga rigima suke da gaskiya to kun ga magana fa salamatu li Ali radiyallahu anhu kanat fi insaki al-kitab abin da ya zama salama da abin shiga Sayyidina Ali shine inda bai je yakin nan ba gaba daya ولذلك ندم على ما راى علي لما راى طلحه قتيلا ذاك من كرنتا اباشا سيدنا علي ياي ندام ياكي زياده ياي دا نا سني دا يغدا راتو دان عبد الله ان كشش وقال يتي ليس لمت قبل 20 سنه يتي كاي تونا انا ما اتي نا مت كافن شكره 20 ازواج ولما جاء الحسن بن علي رضي الله عنه بعد 60 ياي دا سيدنا حسن دان علي الله يقارا مسو يدا يزو غن سيدنا علي kurmaitinsa bayan sufina wa kallama aliyan billazi hadatha ya dinga tattaunawa da baban shi akan abin da ya faru qala yace wallahi ma zanantu anna al-amra yasiru ila zalika yace kai kai hasan na rantsa da Allah ni ban san al'amarin da yake ga haka ba ban fito da niyyar yaki ba rigiman nan ban san za ta kai wannan haka ba wannan hadisi ko wannan kisa tana nan a cikin babu ibnu abi shayba ga shi aka sama yace musannaf na ibnu abi shayba babu ma da fi sufina wa nadimu kulluhu gaba ɗayan sahabbai sun yi nadama sun ci ziyata alal musharakati fi tilkal ma'arik game da waɗannan yaƙe-yaƙen dukkanin mutanen bangarori guda biyu wa laqad aqna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi sallama ala al-hasan ko manzo Allah yayi yabo na musamman ga jikan shi raihanatu al-hasan dan ali radiyallahu anhu wa qala manzo Allah yace inna ibni hadha sayyid yace dan nan nawa sayyidi jagoran babban mutum ne da Allah Allah an yusliha bihi baina qa'ifatayn almuslimina ina fatan wata rana Allah zai yi amfani da dan nan nawa ya sulhunta tsakankanin ainihin wasu jama'a guda biyu al'umma guda biyu na musulmai kun ji manzo Allah yace dan nan nawa kuma dan ƙashi ne mace ya kamata mu dinga tuna wannan dan jika ne dan ƙamata wanda ba shi da gado ashe danka ne kai kaka ba wai abukin wasa ba da kake kai ka wasa kuna batsa da yan budurwa wai jikarka wannan duk baguzanci ne dama yaci babu aure tsakankano sannan kuma ashe kana kiran ƴaƴanka da suna jiko jikokinka da suna ƴaƴa kenan kana da haƙƙin tarbiyya akan su da haƙƙin biyayya da haƙƙin duka kokin uba kaje ce inna bi hadha sayyidu sannan kuma yanna cewa ashe waɗannan mutanen da za su rigima dukan su musulmai ne yace ba'ifatai ne minal muslimina daga cikin musulmai har yanzu suna nan a musulmai wannan hadisi ne ingantacce Bukhari ya fitar da shi a cikin babu manaqib al-Hasan wal-Husaini a cikin lamba hadisi na 3746 kuma hakan ya faru kamar da zamu zo mu fasna alaihi as-sulh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi yabo akan wannan sulhun da yayi walan nisni ala aliyin amma manzo Allah bai yi yabo ga sayyidina Ali ba dan annahu qatala saboda ya yake yan wushi musulmi babu amma Allah bai yabe shi akan wannan yakin ba kai dai shi ne kai akan yakan khawarija amma bai mushi wani yabo akan yakan musulmi yan wushi wa sana'u ala aliyin kana liqitali bi alin naharawan manzo Allah ya yi sayyidina Ali ne kadai akan yakan mutanen naharawan faqad asaba alhaq kulluhu fi qitalihi lil khawarij domin anan ya race da gaskiya gaba ɗayan ta walidhalika lam yahzan ahadun ala qatli da haka babu wanda ya bakin ciki akan an yake su bal fariha almuslimuna bi katli ahli an-nahrawan haka dai ma musulmai sun yi farin ciki ne da haka yake yan kalakatu a an-nahrawan wa aliyu sajada lillahi shukran lamma qutila ahli an-nahrawan sayyidina ali ya fadi ya yi sujudan godiya ga Allah lokacin da aka kashe mutanen an-nahrawan walakinahu baka amma yayi kuka ne na bakin ciki lamma qatala ahli al-jamal lokacin da ya yaki mutanen jama'a su Aisha wa hazina yayi bakin ciki har ila yau lamma katala hadis tafina lokacin da yake mutanen Siffin su Muawiya kira duka yakin guda biyu bakin ciki game da su amma yayi farin ciki har ya gode wa Allah game da yakar mutanen Naharawan Khawarij zama kun ji wannan sai matsalaka da yace al-faslul khamis khilafatu amirul mu'minin al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu halifancin sarkin mu'minai al-Hasan dan Ali Allah ya kara masa yadda daga shekara ta 40 zuwa shekara ta 41 duduwa ta shi da nima da ɗan kwani al-mabhas al-awwal mas'ala ta farko al-Hasan ibn Ali fi suturi sayyidina Hasan dan Ali Allah ya kara masa yadda a cikin ƴan layuka kanana wato kamar al'adar shi inda in yazo kan kowane mutum sai ya ba mu takaitaccen tarihin sa Hasan dan Ali dai sanannen mutum bai kamata ma a ce wani bai san shi ba jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin jagorori na samarin aljanna dan gidan Fatimatu Zahra radiyallahu anha wa radiya anhu wa sallallahu ala abiha mana yace azwaji matan shi Hawlatu bintu Manzur akwai wata mata shi mai suna Hawla Haule a gidan Manzur da Ummu Bishr bintu Abi Mas'ud da Ummu Ishaq bintu Talha ibn Ubaydillah wal mashhur annahu tazawwaja kaseeran wa tallaka kaseeran radiyallahu anhu yace tabbataccen labari ne cewa ya auri mata da yawa kuma ya saki mata da yawa radiyallahu anhu ya taba saki mata biyu a rana daya an ce yayi aure ya fi guda 30 da ma har sai take baban shi Ali da kanshi yake ga yawa mutane cewa kar ku ba Hasan ɗayaku kun san shi da saki la tuzawwijul hasana fa innahu mitlaqun sai ta ce la wallahi ya abul hasan lan zawwijanna su ce wallahi yace kar ku dinga ba Hasan ƴaƴan mutanen kufa kar ku ba shi ƴa kun san shi a wurin saki ne ce wallahi wala mu fasa bashi ba kaba ba wasa fatan mu a ce mun hada jini da ku ko yaya ne yaka akai taba shi yaya yana aure yana tuka radiyallahu anhu wa da ba fa sunna bane ba yawa kan wani yace ai jika annabi ne amma akai tabbata a tarihi ba yadda aka iya dabi'ar shi ce rashin samun yadda yake so game da matan ne malaman tarihi dai ba su bayyana ba amma dai sun bayyana yana saki kuma yana aure in ya saka sai ya kawo kyauta mai tsoka ya bata irin abinda Qur'ani ya ce wa matihuhunna alal muhsini qadru wa alal muqtari qadru ya taba sakin mace aka ce ya bata dirhami a miliyan 5 kenan ko 50,000 dirham ya bata ya taba yana yin wannan wasu ya bata wata ya bata raƙumi 20 wata ya bata gonaki haka da ya ta yin waɗannan aure saki din radiyallahu anhu warda amma ba sunna ba ce dan ba shi muke koyi da shi ba muna koyi ne da kakan shi Abul Qasim radiyallahu sallallahu alaihi wasallama wa radi al Hasan kuma manzo Allah sai sai karantar da irin wannan yawan sakin mata din haka dima shedan ne yake farin ciki idan an saki mace kamar yadda zuwa cikin hadisin Muslim da hadisin Abu Dawud halal idan dai bai inganta ba ko amma ya tabbata sai cewa manzo Allah yace idan shedan ya raba ma'aikatan shi daga cikin shedanu su je su batar da bil adama idan aka kawo rahoto a ƙarshen wuni yana jinjinawa mutumin da yake shiga tsakanin mata da miji ya hada su su ma har aka samu mutuwa aure da haka shedan yana farin ciki da mutuwa aure kenan ashe mugun abu ne amma shi dai haka ya tabbata a kare shi karanta al-bidayatu wan nihaya sai Ibn Kathir da kuma littafin Siru Alami Nubala na Imam al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Imam al-Zahabi da haka Hasan dan Ali yayi waɗannan aurace wallahu alam garin auren shi dai aure sai ta same ku ba ya ce mutu kuma da zamu zo mu idan an kana yawan aure ka sa abin da zaka aure aljana zaka aure ƴan banza zaka aure mutum mai kirki ko ta ranku zaka aure ajalin kankawa dan zamu zo mu ji mata aure mata shi ta aure ita ta samu shi guba abinci ya ce mutu dan fiya ta bata ga Allah ka duba daraja irin wannan mutum fa kuma ya aure ta ya bata amana rayuwar shi amma ta mishi wannan cin amana Allah shi kyau أولاده أين الحسن دان علي الذكور فالذكور أقوي الحسن أتكم ماذا ميسونا بابي كنا أقوي زيد أقوي طلحة أقوي حسين ميسونا تنقوان سكنا أقوي عبد الله أو أقوي أبو بكر akwai Abdurrahman, akwai Al-Qasim, akwai Amru, akwai Muhammad. Wannan duka suna cikin ƴaƴansa maza. Sai kuma Al-Ina, a cikin mata akwai Ummul Hasani ko kuma Ummu Abdullahi. Fada'ilu, darajojin Sayyidina Hassan dan Ali, Allah ya kara masa yadda. An Abi Bakr ta qala, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala al-minbari والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ناقفد نا رسول الله الله يقارى مسيح دائم جاء أبو بكر ينا دونعك منبري قا حسن أحنن دامش أكو سنش سيكل لحسن يكلمت علي ينا شوى ابني هذا سيد لأن النواة جاغورا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ina fatan Allah ya amfani da shi ya sulhu da tsakankanin wasu tawaga guda biyu daga cikin musulmai. Wannan hadisi game da muka fara Bukhari ya tsare da shi a cikin fadailus sahaba babun da ke bayani akan farala Hassan da Hussein, Allah ya kara musu yadda. An Usama ibn Zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'khudhu wal Hassan. Usama ibn Zaid yace manzon Allah ya kasance yana daukar su shi da Hassan ya dauke su haka a jikin jikin shi rike su irin da ake daukan yaro karami wa ya kure yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma ya Allah ina kaunar waɗannan yara guda biyu ya Allah ka so su Allah ka kaunace su wannan hadisi Imam Bukhari ya tsare da shi a cikin fadailus sahaba babu zikir Usama a lamba hadisi 3735 ina fata muna biye jama'a an Uqbah ibn al-Harith kala رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن ناغا أبو بكر الله يكارا مسي دايا لكي حسن دان علي وهو يقول جنة سوى بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بأبي وعلي يضحك جنة سوى نارا إلى الله نابادة فانسا أبانا وانا يارو زمن زان الله يكما بعد علي علي كمينة جنة دايا dama shi an fada cewa yafi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ta halitta da shi da ainihin Abdullahi dan Ja'far to shi kuma bayan kama ta halitta Hassan sai zama kuma yayi kama da manzon Allah a hali shine dattaku da kunya da kyauta da ahwa haka ya kasance da irin waɗannan halayen na Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kama da manzon Allah fiye da kowa kuma wannan ba mamaki bane kakan shi ne mayafin uwarsa ko wannan abu ne da yake sananne a cikin dabi'a da al'adar ainihin ƴaƴa da jikoki suna kaikaya ko suna biyo halaye ko kamannin kakanni ko na sama da kakanni wafatu rasuwar sayyidina Hassan dan Ali tufiyar Hassan ibn Ali radiyallahu anhu khilal fatrat hukm Muawiyah sanata 49 lil hijra Sayyidina Hassan dan Ali Allah ya kara masa yadda ya rasu lokacin khalifancin Sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda shekara ta 49 bayan hijira qala Umayr ibn Ishaq dakhaltu ana wa sahibul li al Hasan ibn Ali na'udu yace mun shiga ni da wani aboki na muna gaida Hassan dan Ali bashi da lafiya fa qala sai yace li sahib yace wa dan uwana abokin nawa ya fulan sanni yace wani roke ni abin da kake so qala ma ana bi sa'ilika shay'an yace ba ni da wata bukata a gurinka summa qama min indina fa dakhala kanifan lahu sannan sai ya tashi ya shiga wani dan bandaki haka dake kusa da wajen summa kharaja fa qala sannan sai ya fito yace ai fulan sanni qabla an la tas'alni tambaye ni tun yanzu kafin ka rasa halin tambaya kai ni wallahi kallafatu fa'ifatan min kabadi kam yace wallahi yanzu da na shiga dinnan nayi kaki na ga wani bangare na hanta ta a ciki hanta shi ta ragargaje yace naga kai nayi kaki na tofar ce wallahi naga hanta ta tarar da ji a ciki shi kallabtuha bi'udin kana mai yace sai da na taba ta ma da wani dan itace dake hannuna wa inni kad sukitu summa mirara yace an taba bani guba ba su dai ba su biyu ba falam uska mithla hada amma ban taba shan wanda ya kai wannan dafi ba fasalli ka roke ka tambaye abin da kake so fa qala ma ana da sa'iri ka shaya yu'atika Allah insha Allah yace ban da abin da ya roke ka amma Allah ya ga dama sai warkar da kai ثم خرجنا فلما كان الغد اتيته وهو يسوق daga washe gari yayi sai na dawo wurin shi inji Umar dan Ishaq sai na ganshi wato ran shi na kokarin fita saja al-Husayn sai ga dan uwansa Husayn yazo faqada inda ra'si Husayn yayi gona kusa da kanshi faqala ai akhi anbi'ni man saqaka yace ya dan uwana ba ni labarin wanda ya baka wannan guba qala lima yace dan me zan gaya maka ataqtuluhu dan ka je kashe shi qala na'am yace kwarai kuwa qala ma ana bi muhaddithika shay'an ba zan baka labarin komai ba in yaku sahibin ladhi adullu wallahu ashaddu naqma idan na kusa da ni ne wanda nake tsammani ita matar kenan yace Allah ya fi kowa kamu wa illa in ku ba mutumin da nake tsammani ba fa huwa la yuqtalu bi bari'un kar fa wallahi la yuqtalu bi bari'un yace na rike da Allah ba zan bari a kashe wani dan ya dan na mutu ba alim ba jini yake kanshi wannan hadisi yana cikin wannan kina ta cikin tafsir da bakatul kubra ibn salim a shafi na 335 a rakami na ainihin tarjuma ta 293 a wannan littafi na bakatul kubra na al-imam ibn sa'd al-misri Allah ya gafarta mishi sai malaji wa qila an ce inna la tisaqathu summa zawjatuhu ja'alat bintul ash'a walakinahu lam yathbut yace an ce wai wanda ta bashi guba ya sha wata mata shi ce mai suna Ja'adat bintul Ash'ab mallai yace amma wannan bai tabbata ba qala Zahabi Zahabi yace hadha shay'un la yashu wannan magana ba ta tabbata ba fa man alladhi tala alayhi waye je lika yaga wannan labarin aina mutum ya samu shi karanta tarikhul Islam zamanin Muawiyah shekara ta 40 a cikin tafin tarikhul Islam na al-Imam Zahabi وقال ابن كثير واني ان هذا ليس بصحيح yace a wurin na wannan bai inganta ba a take kin take ta jama'a yadda abin ya faru shine akwai sutane da dama da ƴan shi'a suke in ka karanta littafin murujul zab na mas'udi mun faɗe shi tun a muqaddima la kuma ta cewa makayyaci da wasu maganganun da ibn at-tabari ya rawaito da babu isnadoji ingantattu cewa wai Muawiya da ɗan shi Yazid suka hada baki da wannan mata cewa ta bashi guba ya ci ya mutu sai ya mutu sai ta aure Yazid za a bashi halifanci wato ta saka mishi wannan guba ya ci mutu wannan magana tintini malamai suka kareta ta kuma suka yi fitar da kalubale cewa kawai isnadin ta wannan yace na wannan kusa shine al-Imam Ibn Khaldun a cikin zabu muqaddima yace wannan ƙarya ce marara babu kuma wanda yake da isnadi zuwa ga tabbatar da ita daka tuhumar barantattun mutane ne daga haka sannan in ma ya tabbata matan shi ta bashi guba mata sun saba ba mata da guba harajin shi ba akan shi aka fara ba ba kuma akan shi aka tsari littafin al-muhbir ya kawo labari game da mutanen da mata suka dinga ba su gida ko a cikin da aka tsari su guba manyan manyan mutane ai kamar shi dai kamar kuma dan Abdul Aziz an bashi guba ya sha ya mutu waye bashi guba wato bararran bawon shi wanda ke bashi abinci aka hada baki da shi aka sai bashi guba ya ce mutu sarkin muminai alhadi da mahadi dukan su baban shi mahadi duka guba aka bashi suka ci suka mutu ga sunan mutane birjik ba za ka yi kirgar su ba a tarihin musulunci a tarihin ayyukan dauloli saboda babu abin da mutane ba sa yi jama'a dan sarauta dan mulki kisa ƙarya cin amana kamar da muke gani yanzu a kasashen Madina ba ta ba hawari akan mutane su samu mulki ko kuma su cigaba da rike mulkin da suke so su cigaba da rikewa babu abin da za su iya ba an yi uwa da ta kashe ɗanta an yi ɗa da ya kashe uwarsa an yi mijin da ya kashe matar shi an yi matar ta kashe miji an yi uban da ya kashe ɗa an yi ɗan da ya kashe uba an yi wa da ya kashe ƙani an yi ƙanin da ya kashe wa duka a cikin tarihin musulunci akan mulki jama'a dan ba shi muka zauna ba Allah sai mun kawo tarihin kowa akai sannan kuma duk aka kawo zaka ji labarin in Allah ya irin wannan ba saban abu ne ballantana mata da miji a nan kasashen guda nawa muka ji a labaran duniya da kan magoyi da jaridu da zaka ji a BBC mace ta kashe miji saboda zai mata kishiya ko yayi aure ko ya ana ta kaza wanda ta saba mishi wuka wanda ta kona shi da ruwan zafi wanda yana baci ta je ta yanke azzakarin shi guda nawa aka ji kowa zai ba da labarin irin wannan daka ba wani saban abu ne mata suna yin irin wannan wallahu a'lam ya tabbata bai tabbata ba ga dai da labarin yake ina fata mun fahimci wannan al'amari yana ga Allah amma dai shi da kanshi ya ba da labarin cewa guba aka ba shi ya ce mutu kuma saboda son zaman lafiya yake fadan kowaye to da ya fada wasu sai da wasu sabori kici baya ga nayi musu wasiya yace in na mutu na roki Aisha kuma ta ba da izini cewa aje a rufe ni kusa da kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka rufe manzon Allah dakin Aisha yace amma idan na mutu in an samu wani rikici kar ku biyo rikicin aje a rufe ni inda musulmi yake rufe kowa shine bakiya bayan ya mutu aka je za a je a tona kabari a wajen Marwan dan Hakam sai daga cikin Banu Umayya babban mutum ne ya yi wani abu na rashin mutunci Allah ya gafarta mashi yace ba yi ta ba ai Usman ya mutu ba rufe shi a wajen da aka ba wanda za a rufe a wajen babu wanda ke darajar Usman da aka tunda ba rufe Usman ba sai dai kowa ya kura kashi makabartan musulmai su sai su ma suka je suka gaito jama'ar su suka zaro ta kuba su wajen 60 suka tawo suka ce wallahi sai ya rufe shi Abu Hurairah yace musu haba wannan mutum bai muku wasiya cewa in ai rigima kar ku biyo wannan abu gashi ba a mari ku shi ba za ku fara rigima sai suka ji wasiyan wannan dattijo Abu Hurairah suka hakura aka dace shi aka kai shi makabartan musulmai kuma suka kira gwamnan Banu Umayya shine Sa'id ibn Zaid ibn Abi al-As ya zo mishi sallah sai yake ce mishi wallahi da ba dan sunna bace cewa liman ya kamata ya magawa sallah da ba ban kame sallah ba tunda bai bu sai ne ilimi ba bai bu sai ne iya karatu ba amma shine liman wannan shine kuma sunna jama'a misali suna wannan kuskure idan baban kai mutu sai kace wai kai ne liman a'a limamin masallacin anguwar ku shine liman ko shi gaban ku na wannan bangare na addini ko makamanta haka shine limamin sai da kullun shine limamin gawa shine limamin daura aure to dai yau gawa ta kace ba za ka ce ka muku wa'i sallah za ka ba muku kabara ta ba shine dai limamin har yanzu wannan ya daga cikin bid'a usabi ya kamata mu gane wannan jama'a ka san usabi sai da nasu bidiyoyin da suke da dama za ka dangane irin wannan mutum wai dan shi yana ganin shi alaramma ne ko makaranci ko malamin islamiya ko mai karanta a masallaci ranar da aka mai mutuwa to ya zama in charge din kana tsayawa ne a wajen mu honka gawa da biya mata bashi da saka ta a cikin kabari amma limancin sallah na limamin musulmai ne ina fata mun gane wannan jama'a ya kamata mu dinga shiga cikin sai mu yabo usabi na'am in dai sallar shi ta inganta aka za a kure tun da kuna bin shi sallah ko sallar da kuke yi ta fi muhimmanci fiye da sallar gawa kuma kuna bin shi tun da musulmi ne kwarai kuwa Allah ya shirya da mu a takaice haka aka rufe Sayyidina Hassan dan Aliyu Allah ya kara masa yadda wannan tarihi babu shakka malamin nan ya taƙaita shi kwarai da haka ina ma ƴan uwa ɗalibai ishara su koma su karanta littafin Siru Alamin Nubala cikin mujalladi na hudu in ba na manta ba da littafin Al-Bidaya Sunna na Ibn Kathir da littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba da Al-Wafi bil Wafayat wannan tafai gaba ɗin zaka samu cikakken tarihin wannan hamshakin jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kamannin shi da Ibn sai da za a yi ba da labari irin cewa mutum ne farikar mai gashi yana zuba akan kunnen shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa shi sa maza suke san shi ashe da yawa din dole ya tawo rawu mata suna san shi da yawa sun ga kyakkyawan mutum ga dangantaka ga kyau ga halin kwarai Allah ya shirya da mu wannan ba karatu bane kawai ra'ayi wannan yana cikin karatu ne da muke fara cewa Hassan yafi kowa kama da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da ma zaka ji a bakin mutane ba su da asali ku zai ne biye musu jama'a duk wanda ya faɗi magana ya kawo hujja al-mahadu thani al-bai'atu lil hasani radiyallahu anhu bil khilafa malai yace babi na biyu a cikin wannan fasli bayani akan yadda akai wa Hassan dan Ali baya Allah ya kara masa yadda malai yace ba da maktari Ali radiyallahu anhu abdahu baya al-kufat al-hasan ibn ali baya mutun sayyidina ali Allah ya kara masa yadda mutanen kufa suka wa sayyidina hasan dan ali Allah ya kara musu yadda mubaya wa kharaja ba'da an uqidat lahu al-bay'at min al-kufati ila al-sham bayan an gama mubaya a kasar kufa sai ya fita yadda abin ya faru shine bayan gon mushin baya kuma sai suka ce mushi dole sai an fita an kai farmaki kasar Sham ba za ki yana su mu a wuya ba ai da mun ba zo mu yakin ba suka sifarta mushi dole lianhum ila al'ana lam yanzilu ala fa'ati amirul mu'minina ali ibn abi talib kuma har zuwa wannan lokacin mutanen kasar Sham su Muawiya ba su sauka zuwa ga yau ibn ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda da'a الحسن بن علي يسالح معاوية ويجتمع أمر المسلمين سيكما قال حسن بن علي الله يقارى مسيدا يسلو ده معاوية رضي الله عنه شكنا كلمة مسلمات خرج الحسن على علي ابن علي في نيته الصلح سيدنا حسن يابتا ياكام عن يكس الشام ده سوجو جيشي ده ما ينا ده نية يسلوه دي وكان لا يحب الكتالة ياكسن سيمتني ده بايا سنياكي بل ان الحسن كان معارضا لخروج علي بن ابي طالب لقتال اهل الشام منذ ابا يداما سيدنا حسن دان علي يا كسانشي بايا سان الامرن wannan yaki da akai tsakanin Aliyu babansa da mutanen kasar Sham وكان من علامات إراثه للصلح انه عزل قيس بن سعد بن عباده عن القياده وجعل القياده بيد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما daga cikin alamar cewa Sayyidina Hassan dama sulhu yake so ayi shine sai cire Qais dan Sa'd dan Ubada wanda shi kuma baya son sulhu ne zafi ne in ku tana mun ba da labari cewa a cikin abinda aka lissafa na ka'idojin sulhu sai da Muawiya yace to amma za a bashi wannan mutumin ya kashe shi saboda yana mugun dawoshi shi Hassan yace a ba zai yi ba Muawiya ya yarda wannan mutum Qais dan Sa'd dan Ubada aka cire shi daga komanda aka sanya dattijan malami Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi wa an al-Hasan al-Basri kala lamma sar al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma ila ila Muawiya bin Kata'i lokacin da Hasan dan Ali ya kama hanya da rundunonin shi zuwa ga kasar Sham kala Amr ibn al-As li Muawiya Amr dan As yace araka tibatan la tuwalli hatta tudbara akhuruha yace na ga wata runduna wadda ba za ta juya ba har sai an kashe su gaba daya qala al-Hasan al-Basri shafin yace wa laqad sami'tu Abu Bakr ta yaqulu bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza al-Hasan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha inna hadha sayyidun ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin yace ni dai na ji Abubakar tana fadan cewa wata rana manzo Allah yana huduba sai ga Hassan ya zo manzo Allah yace wannan dana wajja gora ne a cikin al'umma ina fata ya sulhu tsakanin al'ummina na musulmai wata rana wani zuhuri kala arsala Muawiya ila al-Hasan sijillan qad khatama fi asfali kamar da muka fada jama'a baya da aka zo aka ja daga a kusan Amba kusa da ayyin Baitul Maqdis da musulun ma an kara kashi ne a cikin garin Baitul Maqdis aka ja daga Sayyidina Hassan ga rundunar shi Muawiya ga rundunar shi da amu dan aka yace magana cewa na ga wata runduna da ba za su juya ba sai dai a kashe su wato ishara zuwa ga jarin ta turje su sai Muawiya yace kuma a kashe kamar adadin su a cikin jama'a ma'ana za a yi kisa ne ragas kenan yace mun shiga uku jama'a in aka kashe waɗannan mazajen wa zai dauki dawari ƴaƴansu da matarsu da za a bari a baya ai an musulmi muguwa asara sai ya dauki takarda farar takarda yayi signing ya buga stamp a kasa ya aika wa da ainihin Hassan yace ga kanan ka rubuta duk abin da kake so a cikin sulhu na yadda ya riga ya sa hannu kamar da zaka sa hannu a blank check ma'ana duk abin da mutum ya ga dama ya sa ya ji cire ko haka Muawiya mishi saboda kowa wannan fada ya riga ya fita da kan shi bai da wani amfani fada bai da maslaha a cikin fada shine haka dan Ali rubuta cewa to zan sauka daga wannan mukamin kai ka rike shugabancin musulmai idan ka mutu ka riga ni mutuwa shikenan ni ma sai na sannan kuma zaka bar mini duk dukiyar da ke hannuna ta gwamnati ba zan dawo da ita ba zan rarraba ta ga mutanen da suka yi mana yaki da waɗanda suke marayu da waɗanda aka mutu aka basu zawarawa sannan kar kuma a kama kowa a ce za a hukunta shi saboda ya goyi bayan wannan rikicin duka Muawiya yace ya yi ta
shikenan aka zo aka hada wannan sulhu aka gama komai ana ta murna kowa ya goyi bayan wannan sulhu aka sa wa shekarar suna amul jama'a shekarar hadin kai Muawiya kuma shaf ke su gaba da mulkin shi ai shi'a sune kawai suka dinga tsine wa Hassan cewa me yasa yayi wannan abu sirrin da kaga har yanzu ba sa yayi shi dan me yasa ya janye kaga dakikancin da ke damu ya shi'a kenan yanzu ku shugaban naku da kuka ce ma asumi ya shi kuke kuma zaki kun ce ma asumi yanzu ko kuna zaki a shari'ayin ku kuke bi kenan ba isma kuke bi ba idan dai shi ma asumi ne da gaske to yayi wannan abun ne kenan da izinin Allah to yanzu kuma kun kifu umarnin wanda kuka ce ma asumi da izinin Allah da kuke yadda yin kuna bi da ka dan shi a garin wo ta shi ta fata magana bai san ma'ana ta ba bai san ashira ta fada da shi cikin ramin wato tukka da warwara bane da farko sai na hakan ba masu yi bane amma abin da ya din nan daidai ne tabbatar da wancan hakashen da manzon Allah ya yi ne da kuma muqamin da manzon Allah ya bashi na cewa shi sayyidi radiyallahu anhu wa sallallahu ala jaddi daka sayyidina hakan ya hakura yace Muawiya ka je ka ci gaba da mulki sanda dai Allah ya sa ka riga ni mutuwa shikenan ne kuma sai na karba jama'a suka yi ittifaki haka shi kuma da tsara ina shi ya koma kasar Madina ya zaman shi ya bar Kufa domin dama ba a sarran shi ya dawo Kufa ba mun karanta ba ya ce baban shi dan me za ka dauke harkatan musulunci daga Madina kamar sai Kufa shi kuma Muawiya ya shiga bar zama a Sham a cikin mutanen shi magoya bayan shi da kuma hirzin shi sanadiyar kuma daga nan aka samu wato gwamnatin musulunci ta yi kaura daga Madina kenan zuwa Kufa daga Kufa kuma yanzu zuwa kasar Sham zuwa Damascus wanda a nan ta shekara 92 gwamnatin Banu Umayya Muawiya ya gama Yazid dan shi ya hau bayan Yazid war dan na Yazid shine ainihin wato dinna Ibrahim Muawiya ibn Yazid ya hau ya dai shekaru kankani shekara 1 zuwa da rabi ya mutu Marwan dan hakan ya hau bayan Marwan ya'yan shi guda hudu tun daga kan Walidu da Sulaiman tsakankanin su kuma sarkin musulmi na biyar Umar dan Abdul Aziz sannan sai Yazid dan Abdul Malik dan Marwan sai kuma Hisham dan Abdul Malik al-Ahwar kenan wanda ya dade wajen shekara 25 yana mulki bayan shi kuma sai Walid dan Yazid wanda ake cewa wannan mai shan giya da rashin mutunci din nan daga shi kuma sai wasu ƴan kananan yara da suka hau guda biyu al'amari ya lalace har zuwa dai na ƙarshen su shine ainihin wato abin nan wato Marwanul Himar kenan Marwan dan Muhammad dan aka bar kabi da Al-Himar sai dai lokacin kuma aka samu rigingimu na musawwada wanda suka taso daga kasar Khurasana suna neman kafa gwamnati sabuwa ta jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Barul Abbas suka yi ta kisa da yanka da cin amana babu abin da basu yi ba sabu musulun Khurasani suka haka ba su Abu Salama al-Khallal da sauran komandoji sun ta kashe mutane babu ji babu gani sai da suka tsaya da gwamnati ta su ainihin Safawu Abu al-Abbas bayan shi kuma sai Mansur sai Hadi sai ainihin wato sai Mahdi sai Hadi sai Amin sai Mahmud haka dai kuma kai ta tafi al'amarin musulmai kai ga inda yake abu ya zama sarauta ga baki daya mun karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sirrin sahiha yace farkon mutumin da zai bata al'amarin sunnata shine wani mutum a cikin Banu Umayya Albani da kanshi yace malamai sun fassara wannan sun ce Muawiya Allah ya gafarta mishi al'amarin kuma shine sunnan manzon Allah game da shugabanci da manzon Allah yace wa amruhum shura bainahum kaga manzon Allah ya tashi rasuwa bai ce a saka dan uwan shi na jini ba Aliyu ya kyale musulmai ne su zaba da kansu wa amruhum shura bainahum sai dai ta musu ishara akan cewa ga wanda ya dace Abubakar Abubakar da zai rasu kai tsaye da ga wanda ya dace Umar ya saka shi amma shi ma mun karanta a baya sai dai ce musu ku je ku zaba tun ina nan kafin na mutu dan kar ku sabani kowa aka ce sai ce ba zai yi ba kowa Umar ya ce ba zai ba Abdurrahman dan Auf ya ce ba zai yi ba Sa'd dan Uqba dan Mu'adh kowa aka ce ya ce ba zai ba sai suka dawo suka ga musayyidina Abubakar shi to idan kun ba al'amari a hannuna ni yanzu sai ni amfani da na wabbe to power din da na samu ko wanda nake ganin ya dace suka ce sun yarda ya kira mutane ɗaya ɗaya dinga shawara da su ya guje gani akan wani ya guje gani akan wani har ra'ayi ya tabbata cewa Umar kowa yake gani da aka yi fito yace to na zama muku Umar yasa Sayyidina Usman ne kowa yayi rubutu aka rubuta cewa Umar bi ahadin min Abi Bakr Umar da yazo rasuwa ya sa komiti na amintattu yace ku zaba a tsakankanu suka zabo Sayyidina Usman Sayyidina Usman ya mutu cikin wannan rigingimu ba tare da ya ayyana wani ba al'umma musulmai gaba ɗaya suka hada kan Sayyidina Ali Sayyidina Ali da zai mutu aka ce mishi ka sa danka yace a'a dan ba gado bane abin ku ɗan shi abin da kuke ta iddiyai ba gado bane cancanta ne yace a'a in na mutu ku sa wanda ku ga yafi dacewa bayan mutuwa suka sa wanda ta ga yafi dacewa ba wai kawai dan gidan Ali bane a'a dan cancanta Sayyidina Ali Sayyidina Hassan ya kyalewa Muawiya da nufin cewa in Muawiya ya mutu shi yawo amma Muawiya da yazo rasuwa za mu gumu karanta a nan gaba aka buga aka raya ya ba al'amarin nan shura kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum yace a'a shi kuma na shi tawuri shi ne musulmai sun kai rigingimu akan kujeran nan tunda kashe Sayyidina Usman har zuwa yau an yi kisa shi baya so ra'ayin musulmai ya rabu idan ya mutu ya ce a zaba dan haka bari ya zaba da kanshi wannan ra'ayin daidai ne amma da yanzu zaban sai dan adanci ya ja shi dai dan adanci shine naka sai naka ko irin da mutane suke faɗa yanzu naka sai naka mukamin kare to sai danka ko dan garin ku to sai shi zaka jawo kuraka duk wannan jama'a rashin gaskiya ne ko kuma mu ce akalla kuskure ne ya faru ga Muawiya shine manzo Allah ya wannan isharar Muawiya na da Yazidu alhalin Yazidu akwai wanda suka fi shi cancanta Abdullahi dan Abbas yana raye Abdullahi dan Umar yana raye da wasu sahabbai su anan dan Malik suna raye shi ma da yazo rasuwa yana da danshi danshi da aka samu matsala ya sauka shikenan al'amari ya rikice da lokacin ku Abdullahi dan Zubair shi ma yace shi ma yana da kanshi Marwan dan Hakam shi ma yaje nada kanshi a kasar Dimashku ya ci gaba da rigingimu da sauran waɗanda suka nada kansu a lokacin har Allah ya bashi galaba ya zama shine amirul mu'minin da zai mutu yayi wa ƴaƴan shi wasici shi ma da Abdul Malik da kuma ainihin wato baban Umar dan Abdulaziz shi Abdulaziz dan Marwan din yace in na mutu Abdul Malik ne dana babba in ya mutu kane shi gado kenan jama'a sarauta ana nan sai wannan Abdul Aziz ya riga sarkin mutuwa baban uwa da Abdul Aziz da ka sai sarkin yace to shi ko bari ya saka ƴaƴan shi ma yanzu da Walid dan Abdul Malik sai yace bari in saka kai Umar dan Abdul Aziz Umar yace wallahi ba zai yi ba yace ni na fi so a ba al'amari shura tsakanin musulmai yayi musu roƙon duniyar nan cewa shi a kira sunan shi baya su shi sai ake ce mishi Khamisul Umar Khamisul Khulafai Rashidi wani sarki ne jama'a da aka yi a cikin Banu Umayya wanda ya kai matuƙa wajen adalci Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi da rahama shi sai zai yake mishi kai yana cewa Amirul Mu'minina haqqan saboda a zamanin shi sai da ya zama ana yawo ana neman waye zai anshi zakka an rasa kowa ya wada daidai da makati da kutare da musakai sai da ya ba kowa in kai makaho ne gwamnati za ta ɗaukar maka mai jagora tana biyan shi albashin jagoran da yake maka inda za ka ci idan kai kuturu ne za a gina maka gida a wurin da za ka zama an keɓance ka ba ka bara kana da abinci da komai za a je maka bayi masu kula da kai jama'a talakawan gari na ba kenan ya kwace dukiyar da ƴan uwan shi sarakuna suka yi zalunta a jama'a sai da ya kwace dukiyar gaba ɗaya har ya mai da su talakawa yace duka wannan dukiyar al'umma ta suka kwace ya kwace ta gabaki ɗaya akwai da aka kwace sama da miliyan 100 a nusu da gonaki da gidaje da raƙuma da dabbobi an je jana'iza an dawo jana'izar sarki Suleiman da Abdul Malik aka ce ai Suleiman ya ce kai ne halifa da haka bari a kawo maka konvoy na dawakan sarki ka hau ya ce a gwanna hawara kuma ta da je ga dawakan garke guda dawakan da sarki ke hawa ya ce a je da su kasuwa da a kai da su a sa kuɗin a cikin baitul mali irin motocin da ake hawa yanzu ka ga wani shugaban kasa da kwamfuta wajen mota 100 inda ka san ka je kwatano kamar ka je ka kuma motoci a kwatano ba ka bane yace duka aje a sai da kafirai gaba daya a saka kudin a cikin baitul mali da ya kwata duki al'umma matuta ga baki daya suka turo ta dattijuwa zuwa ta tarukan musu shafa'a yace mata shi kwata fadak wannan gona da ƴan shi'a suke zindikanci akan ta su Marwan su mai da ta gwamnati ya kwace ya mayar da ita yake zamanin Sayyidina Abubakar yace wannan ta jikoki manzo Allah ne ya kyale musu kansu a kyale ta a matsayin dukiyar da manzo Allah ya bari ne babu gado ko to amma dangin annabi su dinga ci daga cikin ta ya gyara kasa gabaki ɗaya jama'a shine muka fada guba aka bashi ce saboda yana wannan aikin gaskiya to mutane ba su san gaskiya sai daga ranar din nan ba su san gaskiya ba su san masu gaskiya saboda galibin mutane marasa gaskiya ne kuma da wani zaka yi shekara wani shekara shida da ya hau mukami sai ya ce duka malamai tsawo ya gayyato malamai da ba babban malami ne ba wai jahili bane babban malami ne jama'a yace duka ku taho malamai ku ne ɗan fada ta da kudin dinga shawara duk abin da zan yake na hukunci sai na ji ra'ayin ku kuma ku ga zan yake na hukunci ban ji ra'ayin ku ba in kun ga sawa ku zo ga mu ba ruwan shi bai yawo da odali ko ADC ko escort haka yake yawo shi kada ya bai dare da rana sai da shi kudin uban kowa ba kuma da mun jikan Umar dan Khattab ne uwarsa jikan Umar ne akwai ainihin dan Umar shine ya haifi uwarsa dama Umar ya taɓa mafarki cewa ya ga wani yaro a cikin zuriyar shi mai tabo a goshi ya zama sarki ya cika duniya da adalci haka ko yake da wannan tabon aka ce a goshin shi inda doki ya taɓa harbin shi to lokacin da wancan ya zo rasuwa Abdulmalik dan Marwan sai ya ce ya sa ƴaƴan shi Walidu da Sulaiman wa da kai Walidu ya shekara tara ya mutu Suleiman ya hau da Suleiman ya mutu kafin ya mutu aka ce rubuta wasiya yace to bayan shi a ba Umar dan Abdul Aziz kaje da kai karba kenan shi amma bayan Umar al'amari ya koma ga dan uwan shi shine Zaidu dan Abdul Malik dan Marwan da kuma Hisham dan Abdul Malik dan Marwan dama wata rana wato wani babban malami ya mafarki sai bai ga ma ainihin wato amin ba wani babban malami ba sahabi Abdullahi dan Zubair ne ya mafarki ya ga Marwan dan hakan Hisham abin nan ne sunan shi Abdulmalik dan Marwan ya hau kan dukin kirjinsa sannan kuma sai ya ga taurari guda hudu sun fita daga jikin Abdulmalik din to da ya mafarkin sai aka kawo sai ba wani labari sai wani ya zo ya gaya ma Amiru Nishad babban malami ya gaya wa Amiru sai Amiru ya ce sai ce shi ne mafarkin sai Amiru ya ce mishi san ba kai wannan mafarkin ba wannan mafarkin ya fi karfin ka ba sai yi shi ba faɗa mun wanda yi shi ya ce gaskiya ka ji wani ne yi shi to wani nan da ya mafarkin nan to wannan mutumin shi ne zai kashe shi sannan kuma wannan sararin guda hudu sarakuna ne guda hudu duka ƴaƴan Abdulmalik dan Marwan kuma haka abin ya faru da Walidu da Sulaiman da Yazidu da kuma Hisham dan Abdul Malik dukkanin sarakuna ne duk muna faɗa ne dan ku gane jama'a yadda abin ya koma kawai ya zama sarauta gadan gargajiya waye sunnan da wannan sunna shine Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya gafarta mishi daga nan al'amarin mulki ya zama hayyar da yake dan nan hayyar da aka ake kallon shi kawai cewa jinin suwa ne su ne gidan sarautar gari kaza ko su ne ƴan jam'iyya kaza ko su ne ƴan kungiya kaza su ya kamata su sarauta har ya gangaro ya zo kan malanta ta ana ganin malanta ita ma gado ce da ka duk wani malami kokai yake ya za a yi ƴaƴan shi zama su ne suke gadan malantar shi har ma idan aka samu wani malami ba gadan karatu ne ba an samu abu a goranta mishi ba ka bane duk mafiyan malaman da suka karantar da al'umma kasan nan sun fuskanci wannan gorin agun ƴan dariƙa irin su malam Jafar Mahmud Adam marigayi Allah ya jikan shi irin su malam Albani Allah ya jikan shi irin su Abubakar Gumi irin su Bawa mai shinkafa waɗannan duk magabatan nan na malaman nan na izala na kusa-kusa daga cikin abin da ya ɗarika ke musu gori shine cewa ƴaƴan jahilai ne me yasa suke musu wannan gorin wannan mugun zanen cewa wai ilimi gado ilimi ba a gadon shi al-ilmu bil iktisab in ka koya kawai ka iya shikenan in baka iya ba kuma ko babanka al-hudawla ne shikenan kana nan dai a jahili dan haka jama'a wannan kuskure ne mugun tunani ne shugabancin musulunci al'amarin ainihin wato sarauta, al'amarin mulki da ilimi, duka ana zaɓen waye ya fi cancanta. Idan mutum ya cancanta ko waye asalin shi, ko bawa ne ko mara asali ne, kai ko ɗan zina ne, shi ya cancanta ko zuci kenan, shi ne zan santa. Babu inda aka ce misali a waye gari wani an san tarihin shi ɗan zina ne, malikiya ne kawai suka ce, amma ya fi kowa cancanta ya yi wani shugabanci a ce ko ba za a bashi wasu ɗan zina ne, babu wannan a cikin kasan addinin musulunci, sai dai a cikin malikiya, kuma ba su da mustanidi daga Allah ko manzo Allah game da shi, saboda zari'a ne kawai. Daka wannan daga cikin abin da ya bata kasar nan tamu jama'a, ba abin cancanta game da duk abin da za a yi, wala shugabanci ne, wala karantarwa, aikin gwamnati, limanci, shawara, shaida, alƙalanci, malaman makaranta, aure, ko me za a yi, ba abin cancanta. Son zuciya kawai ake bi, ana ganin ga wanda ya fi cancanta sai a wurgar da shi a ɗauki wani, sai muka samu kanmu a cikin irin wannan bala'i. Kwatankwacin abin za a faranta a nan shi ne, a ce ne ga mu za mu tafiya a wata mota jama'a, sai mu ce motar nan ga wani ya fi kowa iya tuki a cikinmu, amma bai tuka mana ba, me dalilin mu? Sai mu ce saboda ga wani ya ɗan iya sama-sama, amma baban shi ne ba da kuɗi a sha mai, bai dace a ce baban shi ba da kuɗi a sha mai kuma mai wulakanci ba, jama'a mu hakuri ya jamu, mu ga baban shi ba da kuɗin mai, za mu hakura? Bai iya ba, amma baban shi ba da kuɗin mota, kuɗin mai ko wata, baban shi sai aka aro, da haka jama'a gaskiya mu hakuri, bai kamata a mai wulakanci ba, ba wanda zai faɗa game da mota an ba mu, saboda ran shi ne alal haq, rayuwar shi ne at stake. Amma idan shugabanci ne ko wani abu, sai a ce a kowa yanzu in ya samu aiki ko wani mukami, dole ma sai ya faɗi waye ya tsaya mai, da ka zo ka ce gashi ka samu appointment malamin makarantar firamare ba wanda abin tausayi ne ma kai, sai wani ya tsaya ma za ka samu, kansila ko chairman ko ɗan siyasa, in ba ka ba da za ka samu, in ka bi duk mutanen garin iya koyar da yara, wala ba ka samu. Kuma wani irin bala'i ne wannan, shi ya kai mu halin da muke ciki yanzu, muna ta tunawa kanmu ba ma mu mai iri-iri ba mu sani ba, nan da shekaru 40-30 wata ya kasa nata zama, in dai an tafi a haka, kuma an ce a canza gwamnati a gyara, amma wasu tsinannu sun zo sun ce a tsakanin 'yan siyasa da malamai da masu kuɗi da manyan gari da sarakuna duka sun haɗa baki na munafurci wai cancanta. Sai ka tambaye su me ma'anar cancanta, waɗanda ake cewa a zaɓen ne suka cancanta, to ku faɗi sunansu kawai, ku daina munafurci, ku daina faɗa, ku daina yin dungu kuna cewa cancanta. Wannan wasiyar musamman ga malamai, kowa da karama a cikin al'umma, za a bar dafata muku suna, kana malami da 'yan almajiranka da karantarwarka da mutunci ga cikin al'umma, za ka zai wa 'yan siyasa wanda ma su ba su da mutunci mafi yawansu, mafi yawansu da suka yi suka ban kwana da mutunci sannan suke siyasa, ga kwankwasan su ga na karuwai, sannan kai ka da mutuncinka, kana da Qur'ani, kana da sunna, kana da karantarwa, wani malamin ahlus sunna ne, saboda wasu kuɗin da ba su rasa da talauci ba, sai ka je ka sayar da mutuncinka, kana faɗan kare mutu haƙƙin wa turidu biha batilan. Da sai ka mutu ka ce jama'a wani ne ya bamu kuɗi za mu mishi campaign, jama'a ku zaɓe shi, ya rasa yi a siyasar Najeriya, ya rasa ya su mutu ba kuɗi ka aka mishi campaign, ya rasa ko abin da aka ce a kun shekara kada ba da kuɗi a mutun campaign, kuma kai ɗan Najeriya ne, da kana da 'yancin ka zaɓi ra'ayin da za ka yi wa campaign, to ka daina munafurci, ka faɗi ra'ayinka kawai, mutane su san ka, su san ra'ayinka, su san akan abin da kake, shi ne siyasa. Amma wannan dungun da kuke jama'a, ya ku malamai musamman, ba abin da yake illa ga zaman mutunci. Da haka jama'a, kowa ya zaɓi abin da yake yafi mai, kar ka bi ra'ayin kowa, kawai shi ne demokaradiyya. Abin da ka ga yayi ra'ayinka shi za ka raba, shi ne cancanta a wajenka. Kada wani malami ya kitsa wasu mutane cewa cancanta, in ya fara ku ce waye cancanta, ga mana ce musan kowa yawa, na za ka gane munafurci za ka ya fara yin ina ba zai faɗa ba. To da in ya faɗa a cikin masallaci akwai discussion, dan yanka za su iya chata shi a cikin masallacin, ba ruwan su da kafi shi. To in zamani ya zama irin haka, malami ta bakin na ɗalrawi ya nesa da siyasa, za su mai alheri, ka ci gaba da kanto ka kawai. Jama'a na fata mun gane wannan. To wannan al'amarin da ya lalata gaba ɗaya rayuwa kenan dangane da siyasa da tsarin zamantakewa, shi ne cewa tunanin cewa wani dole sai ya gaji wani, ba haka bane. Allah yake tsara mutanen da suke gadan junansu. Idan Allah ya sa wani ya gaji ubaban shi, fa biha wa ni'ma, akwai annabawa da 'ya'yan su gaje su saboda Allah ya ba su wannan falala. Idan ko bai gada ba shikenan, dama cikin tsarin Allah ne. Akwai annabawa da suke da 'ya'ya kafirai, akwai annabawa da suke da iyaye kafirai, da ka shi duka mai yiwuwa ne. amma mu dauka cewa dole sai haka har ma an ba hakan ba abun gori ne wannan ba daidai bane wannan gargajiya ce jama'a musulunci ko bai tabbatar da gargajiya ba musulunci bai tabbatar ne da adalci da ka mu dai abin da muke faɗa ra'ayin mu shine cancanta shine ka faɗa mana waye cancanta sunan mutumin ya cancanta a kowane mukami in ba ka baka kyale mu ko su shan ya ba kowa yancin ya zaba abin da yake so to a bar kowa ya zaba abin da yake so ku daina gaya mana cancanta mun san da suka cancanta shikenan kawai mun san su kuma an zo zaɓe za mu zaɓa mutane suka cancanta insha Allah za mu faɗa mu ce wani jama'a ya cancanta a zaɓe shi wani mai ɗan sauƙi-sauƙi ne ya faɗa yin a kafa garre ne a zaɓe shi wani kuma da wani duka ɗaya suke ko ya zaɓi wanda ya gara ba kuma mu san za mu zaɓa waɗi duk lokacin kenan sai ka je kan shi Qur'an sai ka kawai sai ka yi na jinje ni gidan gauro sai za mu gaya mutane akwai wanda ya cancanta 100%. Akwai ya cancanta 90%. Akwai wanda kuma zai shiga alfarma wani da akwai akwai wanda kuma bai kamata ya shiga alfarma kowa ba. Saboda yayi an ga mugun aikin shi. Ko sai ya baku ka'ida cewa idan aka zaɓe ku shugabanni abu mafi muhimmanci shine kare rayuwar al'umma da mutuncin su da dukiyar su kun kasa yin wannan. Sai ku kasa yin wannan ai kun kasa abu mafi muhimmanci. Kamar kai an baka ya aure an ce za ka bata wurin zama da abinci da kulawa da sauransu ka kasa yin komai. Ka kasa neman wata aiki za ta zauna ka kasa bata abinci kuma ka sai a ci gaba da gwadawa. Wane irin gwadawa kuma za a yi? Ban wani magana gwadawa ya riga an gwada an gani. Ba ta riga ta fito an ganta. Da haka shugaban ƙasar Najeriya misali shine commander in chief of the armed forces. Daga cikin muhimmin aikin da ya kamata yi. Kwanso inda ba shi mandate na shugabancin Najeriya shi kuma ya ce mishi ya kare rayukan 'yan Najeriya. To 'yan Najeriya kuma kullum kashe su ake kamar kiyar shi. Shugaban ƙasa ya kasa kare rayukansu. Ya kasa yin magana ma mai daɗi wanda ta sanya mutane rai wata na a kashe 'yan Najeriya yana san yana rawa wata na a kashe su yana san bai ma sa abin da yake ba a sace 'yan Najeriya akai kwana 10 yana cewa ƙarya ne ba sace su ba har yanzu a rasa inda take a buga wa 'yan Najeriya bom ya tafiye su wata ƙasa kamar ma bai kamar bai damu ba kuma yanzu wannan da ke a cigaba da zaɓar shi duk da ma ku tare maganar musulunci da kiristanci da kudu da arewa ayi magana akan Najeriya kawai Najeriya yadda take wannan mutum bai tantance a rabin shugaban Najeriya ba saboda mene ya kaka sai ya bari wani shi ma ya dana don ma'anar demokradiya kenan vote of confidence shine zaɓe ne na mun baka amanar rike kasa za mu review din shi bayan shekara hudu idan ka iya rikewa mu kara maka shekara hudu idan baka iya rikewa ba mu kwace mandate din mu to an ba ka kaka to kuma ka tafi samun maka wani ya zama faɗa rashin gaskiya kenan jama wannan faɗa rashin gaskiya ne su gudu suke kun kasa yi kuma ya tabbata kun kasa amma kuna cewa a bakku za ku sake gwadawa wai su ma za su canji a cikin nasu canza ku za a yi bai canji a cikin nasu ba canza ku za a yi insha Allah dole sai an canza waɗannan shugabannin an ba wasu dama su ma sai kasa su ma sai a canza su jama kuna fata mun gane wannan wannan shine mu ra'ayinmu duk wanda kuma wanda ya mushi daɗi ba ya iya faɗa nashi domin shi ne ma'anar demokaradiyya ban faɗa don kowa ya jawo shi ko don kowa ya ji daɗi ba don an ce ne kowa na da ƴanci ya faɗi ra'ayin shi kuma ya talata ra'ayin shi da ka buga ra'ayin da muke akai kuma ga talar da muke wanda ya ji ya yi mai ya ji wanda kuma zai bi wannan munafunci ta ya je ya bita Allah ya shigar da mu dama abin da muke cewa daga shi ne shugabanci bai lalace ba sai da mutane shugabanni suka mai da shi gargajiya ya zama gado shine kowa idan ya hau so yake ci gaba da tabbata akai da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi har zuwa yawan tanadi wanda kuma Allah bai alƙawarin haka ba Allah kadai yake da mulki matabbaci wanda duk ba mulki ne irin na Allah ba to wani mulki ne da Allah yake kira mutum dan ya jarabce shi qul allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha ko wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair تنزع الملك لمن تشاء وتؤتي من تشاء كذا 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 هذا قصة آية قل له مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ما لم يزد في أتكون آية أكو إشارة كان شاء ملكي با فالا لامك يبقى قد آية دا الله يتعي تيتي يهب ينعين بيوى كوتا دمي آية فالا لامك أما ملكي بتيتي تؤتي باير واني كوت kenan bari zama falala ba sai ka yake alheri shi shugabanni ya kawo ta fahimci su bayin mutane ne ba iyayen gidan mutane ba amma a Najeriya shugabanni sun mai iyayen gidan mutane shugaba bawan shine kai da musulunci shine kai da ko ina ma ba ganin ko ba wannan je da yasu ba uba wadannan gaje da su ba saboda fitar da ke wa jama'a shi saboda shugabanni daina bacci suke daina komai suke banda kula da mutanen su wannan da muka fara uwa dan Abdul Aziz jama'a da aka bashi halifanci sai zo da matar shi yar halifa ce jika halifa yanzu ko mata halifa yace mata wanda tace yace eh zan baki zabi ko dai in sake ki in baki dukkanin abin da ake bayarwa na mutunci ki koma gidanku ki zauna ko kuma yake da yake zauna da ni zaman aure to daga yau babu kwanan aure babu jima'i babu kwana da mata kai kuka tawul tana kuka ta kwanta kuka kai tana yace wallahi iyakar ra'ayin ki tace to na hakura zuwa da kai kuma daga nan bai sake kwana daki da sai dai shekarar 6 yana halifanci ba ruwan shi da mata aure kuma yana da ita min ajmalin nisa'il alam me yake yi aiki yake dare da rana ya shiga nan ya fita tun dare ya canza kamanni ya fita yana yawo anguwa anguwa lungu lungu kauye kauye yana neman waye yake cikin matsala wace cikin larura wace neman taimako waye yayi bacci bai rufe kofar shi bai da rufe mishi ina ne aka mutuwa ina ne ake da mara lafiya aiki ne dinga yake na shekara 6 da ka shekara 6 na aka ce sai dai zama kaman an ninka mai shekarun shi idan gari ya waye kuma da zaran ya sallah asuba yayi azkar zai fito ya zauna a fada a bude kofa jama'a su fito su shigo masu koke masu kaza kaza sannan baya bari mutun yayi awa 48 a gidan yaron shi ba tare da mai hukunci ba ko dai a hukunta shi ko a sake shi da ka gidan yaron shi babu kowa sai waɗanda suke da arga an musu hukunci wato wani sarki ne da Allah ya bashi baiwa ya aikin alheri duk da haka ba idan aka zo ana yaban shi sai ya fashe da kuka yace yana tuno da ya taba yi wani hukunci mutumin ya mutu shine Khubaybu dan Abdullahi dan Zubair tun yana gwamna a Madina aka aika mishi da sako cewa ya kama shi ya mishi bulala da aka kama shi aka mishi bulala bayan ga mishi bulala sai je ya mutu ma'ana bulala ta mishi yawa ya kasa jurewa sai ya mutu duk ya tuna wannan sai ta kuka cewa zan yi da zanubin wannan kuma ba laifi yayi ba aka mishi ta'ziri to irin wannan sune sarakunan musulunci irin su Umar dan Khattab wanda yake daukan buhun dawa akan shi ya kai gidan talakawa Umar dan Abdul Aziz bai yana wannan sarkin ba wata rana ba aka ce balangu ne gani ko kirshi ko yace matar shi ki bani aran dira ni biyar mana sai balangu tace kana sarkin musulmi ba ka da shi to Allah ban da shi bani da shi tace kani ya ban da shi haka ya kware ya haɗe ne shi bai shi balangu nan ba sarkin musulmi jama'a in ya zama zai ce a yanka duka dabbobin anguwa gaba daya a balangu duka amma ya ga balangu ya ka dai da kuɗin da zai siya yanzu mu duka muna ba zai siya cin balangu ba ta naira 50 dai ka dan cika mai da yanka ko to ya fi karfin sarkin musulmai a lokacin jama'a haka ya rayu a cikin irin wannan rayuwa ya hana a bada kuɗi dan a yi mishi abinci a gidan shi na alfarma ko a sa mishi kayan karatu duk kayan karatu da ke gidan sarkin ya dauke su ya kwashe su gaba daya aka ce da su aka tarba wannan makwarar shine aka ce sai da aka waye gari babu wanda yake da bukata kuma dan Abdul Aziz wannan sune sarakunan musulunci wanda suka kawanta aikin musulunci ko ne sa dole ka karanta tarihi suka ji Sadona ya mutu bai da ko sisi amma sai ka ji wani ya mutu an rage da rayuwa da kudin shi yana da dakin kudi daki yafi wannan dukkan dala sai a ce kamar ajibunan masara ni dai gawa Allah ku kudan umari ba kudin shi bane ba kudin iyayen shi bane ba garin sai ba Allah ya shirye da mu ya kare jama'a ku kan kuciya jawabi shi ne sai malai yake cewa an zuhri kala arsala muawiya ila al-hasan sijillan kad khatama fi asfali aktub fihi ma turidu fa huwa laka yace ka rubuta duk abin da kaga dama a cikin wannan takarda na yarda fa qala amr ibn al-as bal nuqatiluhu amr yace a mu yake shi fa qala muawiya yace qala zuhri ya bada labari yace wa kana khairar rajulaini muawiya ya fa amr dan ar kirki sai yace ala rasulika ya abdullahi yace kai amr bi shuru sai haka fa innaka la tukhlisu man qatala haulai hatta yaqtula adadahum min ahli shari yace wallahi baka sai kashe waɗannan mutanen ba har sai an kashe kamar su daga cikin mutanen sha in su 10,000 ne sai an kashe 10,000 a cikin mutanen mu 20,000 kenan misali duka musulmai fa ma khairul hayati ba'da zalika me ya amfani rayuwa bayan kashe wannan musulman gaba daya wa inni wallahi la uqatilu hatta la ajida min al-qital budda yace wallahi ni bazan yaki ba sai yaki ya zama shine option na karshe na rasai da zai wal taqamu awlatu bil hasan ba'da zalika shikenan suka hadu bayan nan wata nagar al-hasan ibn ali radiyallahu anhu li muawiyah bil khilafa haka nan ali yaji ainihin wato sauka yayi murabati ba muawiya to asbaha muawiyah amiran lil mu'minina muawiya waye gidan masarkin mu'minai wa sunniya hadha al-aam aam al-jamaa aka ce wannan shekara sunanta shekara hadin kai shekara ta 41 bayan hijira wa kana hakamun hukumul hasan muddat 16 hasan dan ali yayi ainihin mulki na gwagwadan wata shida qala al-hafid ibn hajar rahimahullah ibn hajar Allah ya kara mishi rama yake ittafaqa ahlus sunnati ala wujubi man itta'ani ala ahadi min as-sahabati bi sababi ma waqa'a lahu babu anaku dai ku tsara ku yace ahlus sunna sun hadu gabaki daya akan wajibcin haramta wato sukan daya daga cikin sabai saboda abin da ya faru tsakankanin su ma waqa'alahum min zalika walau a'urifal muhiqqu minhum koda ko an san waye ne gaskiya a cikin su la'annahum lam yuqatilu fi tilkal hurubi illa an ijtihadu saboda wasi wannan yakin ba sai dan ainihin kokarin su ga cewa bari su yi ijtihadu wa qad afallahu ta'ala 'anil mukhti Allah ya gafarta wa wanda ya kuskure fi ijtihadi wajen kokarin gane gaskiya bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan ya tabbata cewa wanda ya kokarin gane gaskiya ya karkace mata ba da sanin shi ba za a bashi lada daya wa annal musiba yu'jaru ajrayni wanda kuma ya dace a bashi ainihin lada biyu dan haka wannan sabai tsakanin dai wanda ya dace ne da wanda ya kuskure kowannen sai har lada ba za su ci kowa a cikin su ba wannan shine karshen tarihin wato halifancin Hassan dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda kuma za mu kwana nan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله نعم